Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Zara Ufage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 6 ga watan Fabrairu 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Zara'u ba makanin labarai.
To Binta, da safiyar yau Litinin wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 7.8 na ma'auni ta kashe mutane sama da 1,300 a ƙasashen Turkiya da arewacin Siriya. Haka kuma a yau ne kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa cewa akwai hasashen yiwuwar aukuwar tashe-tashen hankula da ya dabaibaye zaben da aka shirya gudanarwa a Najeriya a ƙarshen wannan wata. Sannan kasashen India da Amurka suna wani shiri na fasaha da tsaro da nufin tunkarar China da rage dogaran da New Delhi ke yi ga makamar Rasha.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya kotun koli ta tabbatar da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan a matsayin dan takarar sanatan jihar Yobe karkashin jam'iyyar APC, wato Macina ya sha kai. Za kuma ji cewa duk da ƙarin wa'adin da babban bankin Najeriya na CBN yayi na kawo ƙarshen amfani da tsaffin takardun naira, har yanzu jama'a ƙasar na ci gaba da fuskantar matsalar karancin sabbin kudaden, sannan kuma ga matsalar rashin man fetur. Kana kuma tafa da shirin ilmi ga kuwa dan Adam wanda baban gida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Za kuma aji kaɗan daga cikin rayuwar da masu sauraron mu kuke turo mana. Amma yanzu ga Zara'u da labaran duniya.
To masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da safiyar yau Litinin wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 7.8 a ma'auni ta kashe mutane sama da 1,300 a ƙasashen Turkiyya da arewacin Siriya, yayin da aka fara aikin nemo masu rai a cikin baraguzan gine-gine da suka rufta. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya shaidawa taron manema labarai cewa aƙalla mutane 912 ne suka mutu a Turkiyya, yayin da kusan mutane 5,400 suka jikkata. Yace ba zai iya hasashen ko adadin zai haura ba yayin da ake ci gaba da aikin ceto, kuma aƙalla gine-gine 2,800 ne suka ruguje. Jami'an kiwon lafiya na Siriya sun ce aƙalla mutane 326 ne suka mutu a yankunan da gwamnati ke rike da su, yayin da masu aikin ceto suka ce aƙalla wasu 100 sun mutu a yankunan da 'yan tawaye ke iko da su. Ministan cikin gida na Turkiyya Suleiman Saylo ya ce an samu aukuwar hucin girgizar ƙasar fiye da 20 bayan aukuwar girgizar ta farko kafin wayewar gari. A yau Litinin, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa cewa akwai hasashen yiwuwar aukuwar tashe-tashen hankula da ya baibaye zaben da aka shirya gudanarwa a Najeriya a ƙarshen wannan wata. Tashe-tashen hankulan suna yin lahani ga 'yancin kaɗa ƙuri'a, in ji Anite Ewang, mai bincike a kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch a Najeriya, wanda ta yi kira ga jami'an Najeriya da su kafa tsarin tsaro da zai baiwa 'yan Najeriya damar kaɗa ƙuri'a a cikin kwanciyar hankali.
To nan ba da jimawa ba, Zara'u za ta kama da ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Ta kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kotun koli a Najeriya ta tabbatar da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan a matsayin dan takarar sanatan jihar Yobe, wato Macina ya sha kai. Mun samu tattaunawa da wakilin muryar Amurka Madina Dauda da ke Abuja, kuma ta halarci zaman kotun, inda ta fara da cewa
abin da ya faru a wannan kotu, an yi shari'a ne tsantsa, an yi turanci, an tada jijiyar wuya.
Ko za ki iya tabbatar mana kan waɗanne dalilai kotu ta tabbatar da sanata Ahmed Lawan a matsayin ɗan takara?
Wato ainihin abin da ya kawo wannan hukunci shine abubuwa guda uku manya-manya. Zan faɗe shi yadda suka faɗa. Sun ce akwai writ of summons da originating summons da kuma fraudulent statement. To na farko, writ of summons shine idan mutum ya shigar da ƙara, zai shigar da ƙara kuma ya nemi gayyato shaidu. To an ce ɓangaren Macina basu yi haka ba. Sannan akwai originating summons, wato shigar da ƙara da ba sai an bayyanar da shedu ba. Na biyu kenan. Sannan na uku shine a cewa wai lokacin da suka yi bayani akan sa sunan Ahmed Lawan da hukumar zabe mai zaman kanta ta yi, wai sai suka ce wannan mataki da hukumar zabe ta dauka fraudulent act ne, wanda ya zamana cewa sun mai da laifin kaman criminal laifi. To bayana dalla-dalla na waɗannan kalaman, sai mun samu hukuncin, sannan mu samu lawyer da zai mana fashin baki a kansa.
To me ɗaya ɓangaren ke cewa?
Su wannan ɗaya ɓangaren na Bashir Macina, akwai wanda da muke kan ɗan yi hira da shi mai magana da yawunsa. To kaga yanzu samunsu a waya ma ya gagara a yau, domin me kaga kotun ƙoli ne ta yanke wannan hukunci, wanda ake cewa daga wannan kotun sai Allah ya isa. Saboda haka bayani ma da za su yi mana, gani za su yi kaman ɓata lokaci ne, domin ba wani matakin kuma da za su sake ɗauka kotu ta sake sauraron ƙararrakinsu.
To shin akwai wani ƙwararre da ya ce wani abu akan wannan hukunci zuwa yanzu?
To akwai lauyoyi da muka yi magana da su. Dukkan lauyoyi da muka yi magana da su waɗanda ƙwararru ne a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa, dukkansu ba su nuna jin daɗi a wannan hukunci ba. Su cewa suke wato an yi wa demokradiyya karan tsaye da wannan hukunci. Ko me hujjojinsu nan gaba idan muka yi rahoto za ku ji hujjojinsu a waɗannan bayanan.
To madalla, an gaishe ki Madina Dauda. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga zarawo da ƙarshen labaran duniya.
Ƙasashen Indiya da Amurka suna wani shiri na fasaha da tsaro da nufin tunkarar China da rage dogaran da New Delhi ke yi ga makamar Rasha. Manazarta sun ce hakan na nuni da wani gagarumin yunkuri na ƙarfafa hulɗar haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Indiya. Dukkan ƙasashen biyu za su zurfafa haɗin gwiwa a fannonin da suka haɗa da na'urar sarrafa bayanai da fasahar ƙere-ƙere da hanyoyin sadarwar waya ta G5 da na'urori masu ƙwaƙwalwa, waɗanda su ne fannonin da China ta ci gaba a kai sosai. Hash Pant, mataimakin shugaban nazari da manufofin ƙetare a cibiyar saka ido ta duniya, ya ce wannan haɗin gwiwa na ƙasashen biyu ya zo ne a daidai lokacin da fasahar zamani ta zama abin da ke tabbatar da dangantakar da ke tsakanin Amurka da China da tsarin daidaito akan ƙarfin iko a duniya. Ƙasar Indiya na shirin sake ƙaddamar da jiragenta samfurin INS Vikramaditya bayan wani gagarumin gyara. A cikin wani muhimmin mataki na kammala shirinta na tura jiragen yaƙi da jirgin ruwa guda biyu a daidai lokacin da take ƙoƙarin ƙarfafa ikonta a tekun yankin don tunkarar China. Ana kyautata zaton kwanan nan za a ƙaddamar da jirgin Vikramaditya, tsohon jirgin ruwan tarayyar Soviet, wanda aka siyo shi daga Rasha kuma zai shiga cikin jerin jiragen da Indiya na farko da aka kera a cikin watan Satumba. Ana gwajin jirgin Vikrant a teku tare da shirin duka biyun su fara aiki daga baya a wannan shekara.
Kai da zara ufayye da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu muna Najeriya, inda duk da ƙarin wa'adin da babban bankin Najeriya na CBN ya yi na kawo ƙarshen amfani da tsoffin takardun naira, har yanzu jama'a a ƙasar na ci gaba da fuskantar matsalar ƙarancin sabbin kuɗaɗen. Abokin aikinmu Mahmud Lalo da ke ziyarar aiki Abuja ya zagaya wasu yankunan birnin don duba girman wannan matsala, yayin da hukumomi ke cewa nan da wasu kwanaki masu zuwa za a shawo kan wannan matsalar. Daga Abuja ga Mahmud Lalo da ƙarin bayani.
Tun dai bayan da babban banki na Najeriya ya ƙara wa'adin daina amfani da tsaffin kuɗaɗen naira daga 31 ga watan Janairu zuwa 10 ga watan Fabrairu, samun sabbin kuɗaɗen naira na ci gaba da zama tamkar almara. domin duk bankin da kale kasashin injin din cire kuɗi na ATM sai kaga dogon layi ko kaga ba kowa saboda kuɗin ya kare. Wasu rawatanni sun ce akwai mutanen da kan kwana a kofar banki yayin da wasu ke tafkasa mako don kama layin cire kuɗaɗen su.
To anan na wani babban titi ne dake cikin tsakiyar birnin Abuja. Na kuma fito ne a daga ko zan iya samun wani banki da ake iya cire kuɗi. Na kirga akalla akwai bankuna za su kai kusan biyar a wannan titi. Na bi ɗaya daga cikin su ko in ce bima na gaba kowa a wurin na tambaye mai gadi sai ce min babu kuɗi a ciki sai dai in zan yi transfer wato zan iya tura kuɗi kenan zuwa wani asusu daban. Good morning. Yeah, but it's not paying you.
No.
Oh yeah, you can do transfer. Just knock on the. Wannan wata mata ce da na dauka ta zo cire kuɗi ashe ta zo turawa ne ta ATM. Shine na ce mata ta buga kofar shiga farfajiyar bankin domin mai gadin ya kuɗe mata.
Bayan barin kofar wannan banki na ƙara gangarawa ƙasar layin wanda ke unguwar Zontu a birnin na Abuja. Kafin na ƙarasa wani banki da ke gabana, na hango mutane da dama sun yi zugun. Malamin da za ku ji muryarsa a gaba, sana'a sayar da kayan lemo yake yi, ya faɗa min yadda wannan matsala ta ƙarancin sabbin kuɗaɗe take yi mummunan tasiri ga sana'ar tasa.
Sunana Yusuf Salis, da kake sayarwa? Staff drink da gala. Da yanzu business din tinke ya amma kafin ya samu kudin ma kashi ma sai da transfer ma kuma network din ma yana matsala.
Da kan yi nawa a rana kafin wannan matsala?
Da kamar wannan matsala ina yin 20,000 wucewa amma yanzu kana yi baka wuce 10,000 ba 5,000 kuma duka ma wani kudin ma ba ma suna ga hannunka bane kashi.
A ƙarshen makon da ya gabata ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rarrashi 'yan Najeriya inda ya nemi da su bashi kwanaki 7 domin kawo ƙarshen wannan matsala, yayin da shi kuma babban bankin ƙasar wato na CBN ya umarci bankuna da su fara ba da sabbin kuɗaɗen a cikin bankin ba a injinin ATM kaɗai ba.
To yayin da ake ƙoƙarin kashe wutar wannan matsala ta ƙarancin sabbin kuɗaɗen naira, wutar wata matsala ce ta daban ita ma take ci gaba da ruruwa a sassan ƙasar, wato matsalar ƙarancin man fetur. Bayan wuta ya tazara tafiya da nayi daga layin da bankunan suke, na hango dogon layin motoci da ke kokarin sayan fetur a wani gidan mai. Yayin da na isa wurin, rikici ne ke kokarin farkewa yayin da ake zargin wani mai mota da yin zuƙen layi, lamarin da bai wa sauran mutane daɗi ba. Wani abun mamaki shi ne a tsallaken titin da gidan man yake, dandazon masu sayar da mai ne a bayan fage na kasuwar Black Market, waɗanda idan kace zaka sayi man a wurinsu aljihunka zai gane kuransa. Kuma man Najeriya dai sun ce suna iya bakin kokarinsu wajen ganin sun shawo kan wannan matsala ta ƙarancin man fetur. Mahmud Lalo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Mahmud Lalo da ka haɗa mana wannan rahoton. To bari mu garzaya jamhuriyar Niger, inda wasu ƙungiyoyin fafutuka suka buƙaci hukumomin ƙasar da su saki shugaban gamayyar M62 Abu Abdullahi Saidu daga gidan yarin da yake tsare yau makonni biyu sakamakon zarginsa da tada gobara da gangan a mahaƙar zinarin Tamau. To sai dai wasu ƴan rajin kare demokradiyya na cewa a daina yi wa sha'anin shari'a katsalandan. Wakilin muryar Amurka Sulaimin Barma da ke birnin Yamai ya aiko mana da rahoton.
A ranar 23 ga watan Janairun da ya gabata ne hukumomi suka kama shugaban Emsa Sonde Abdullahi Saidu jim kaɗan bayan kammala zaman shari'ar da ke tsakanin ƙungiyarsa da gwamnatin Niger a bisa zargin jami'an tsaro da karkashe fararen hula a mahaƙar zinarin Tamu. Alkali mai tuhuma Shaibu Musa da ke bayani sa'o'i kaɗan bayan garkame ɗan fafutukar a gidan kason Kwalo ya sanar cewa sun samu wasu bayanai da ke nuna an cinna wutawa wasu runhuna da gangan a wannan mahaƙa da nufin gogawa dakarun tsaro kashin kashi. To sai dai a taron manema labaran da suka kira ƙungiyoyin fararen hula na gamayyar Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne sun ce babu ƙanshin gaskiya a wannan zargi. Saboda haka suka buƙaci a sallame shi ya koma kan aikinsa na kare haƙƙin jama'a. shugaban kungiyar Alternative Espace Citoyen Musa Cangari na magana da yawun gamayyar Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne.
Da shi Malam Abdullahi bai ma da hiba inda runhunan suka toye. Shi zuwan ma da ya a can tamu ya samu ganawa ne da mutane a inda suke zanne a mazaunin su ba inda suke aikin ba. An kama Malam Abdullahi ne don saboda ba a son aikin da yake yi. Kenan ba a son aikin da mu duka kungiyoyi muke yi. Na saboda duka kungiyoyin mu wannan abun ya shahe mu kuma mun ji ciwon abin da ya faru. Mun san da cewa a aikata aikin da bai dace ba a wannan wuri. Kuma ya kamata a yi nazari a dauki matakai bisa kan abin da ya faru a huddo ma wanda aka toye haƙƙin su a huta musa. Akan wannan ya tahi bai tahi ba don saboda yayi wani ta'addanci a can ko ya bata ma wani suna to akan wannan aka zo aka kama shi.
To amma shugaban kungiyar Mojen ta ƴan rajin kare demokradiya Siraji Isa ya gargadi ta kororinsa ƴan fafutuka su nisantar da kansu da aikata abubuwan da ke kama da karan tsayewa tsarin demokradiya.
Mu ƴan kare haƙƙin bil'adama ne. Kenan idan mu da kanmu muna shiga muna wa shari'a katsalandan mu ce dole alaci da a saki wane to abun zai iya zama wani babban hadari ga demokradiya. Yau a kurkuku akwai mutane da yawa dubannan mutane waɗanda aka kama yau idan aka ce kowa ya hito ya ce dan uwan a saki dan uwan shi har da dan uwan yana da laihi ko bai da laihi to kaga za a shiga cikin wani yanayi wanda hakika kundin tsarin mulki bai tanadar da shi ba mutane su bari shari'a ta yi aikin ta tuhumar shi ne ake a bari idan aka yi shari'a mu abinda muke kira shine a mishi shari'a tsakani da Allah
a ƙarshen watan Oktoba da ya gabata ne jami'an tsaro suka yi lugudan wuta a mahakar zinaran tamu dake jihar Talabiri lokacin da suka hango ƴan ta'adda na kokarin boye makaman da suka sace bayan kisan wasu ƴan sanda uku lamarin da ya sa gamayyar Emsu Sande ta maka gwamnatin Niger a kotu a bisa zarginta da bada umarnin kisan gilla akan fararen kula Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton masu sauraro yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 ne na safe da minti 17 karfe 4 kenan na yamma da minti 17 a Nigeria Niger kamar da Chad wato karfe 3 da minti 17 kenan a Ghana wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen House na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yake ake so iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryarAmerica.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma sai shirin mu na ilmi garkuwar dan adam
ilimi garkuwar dan adam
kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a bakon da ya gabata kun ji tattaunawar da muka fara tare da Dr. Bashir Dankuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha dake Minna ta jihar Niger wanda kuma ya kware wajen fassara kalmomin kimiyya musamman ma da na lissafi wajen koyarwa kuma mun fara tattaunawa ne da shi akan amfanin harshen uwa wajen koyarwa a makarantu kafin lokaci ya halansa a wannan karan na tambayi Dr. Bashir Dankuzo ko wani irin matsaloli irin wannan tsari ke fuskanta sai ya kada baki ya ce
babban matsalar shine akwai littafan da aka rubuta da wannan harshen akwai littafan lissafi da aka yi da harshen Hausa akwai littafan wani kimiyya da aka yi da harshen ba su da yawa to wannan shine da za a samu wato na farko shine a zuba dukiya ga waɗanda suka damu da hobin ciki a zuba dukiya wurin binciken ya za a samar da waɗannan littafan a samu waɗanda suke da sha'awan wannan fanni waɗanda kuma suke da kwarewa a wannan fanni su taru su samar da littafai masu dimbin yawa waɗanda za su fassara waɗannan kalmomi kalmomin kimiyya ne kalmomin fasaha ne kalmomin kaza a harsunan sannan sai a fara amfani amma ko yanzu kace za ka karantar to za ka tarar cewa babu waɗannan littafan shi yasa hatta wanda ne amfani da shi za ka ga wasu fassara su ne ba zan manta ba akwai polygon da na fassara polygon nake ce masa wato kwarkwar har wani to ya zaka ce ai bai da wani ba wani kalmar ta kama da wannan haka sai da ce kaga shi Bahaushe akwai cikin da sana'ar Bahaushe yakan yi akwai sana'ar goro to goro kuma cikin sana'ar Bahaushe akwai mai kwar uku kwar biyu kuma yana nufin bangare bangare ne to kuma polygon yana da yana magana ne akan abin da ya shafi yanki yanki bangare masu zare biyar da ya zage shi ko shida ko kara kaga da kai Bahaushe maganan nan da nan zai gane ai yana nufin bangare kaza ne to ka ce kwar biyar ya gane abin biyar ne kwar shida kwar bakwai kwar kwara maimakon polygon, nonagon, hectagon, hexagon da sauransu. To irin waɗannan za ka ga cewa sai mutum ya fasara abubuwa din ya yi kokarin ya sa madaliban su fahimci wannan da sauransu. Amma in akwai littafin to karantawa sai zo cikin sauki.
To yanzu wannan matsaya ta shi mutum na fasara irin waɗannan littafai, akwai wani shiri ne da kake a nan gaba na tuntuɓar sauran masana da kuma masana harsuna domin fasara irin waɗannan littafai?
Na'am, kwarai kuwa. A wannan hattashi wannan wato ainihin binciken nawa, to daga can abin da ake ce masa appendix, akwai abubuwan da na tattara waɗanda ni na fasara da kuma samun shawaran kwararru waɗanda an tayar da su yanzu haka a matsayin fasarori. To dan aka je wasu binciken waɗansu kuma da suka yi, za a iya har haɗo waɗannan su tashi a matsayin tunda ni bangaren lissafi ne, za a samu wani yayi wani bangare, za a iya samu wani yayi wani bangare. Da sauran kuma ko da na je jami'an a Bayero da UK sai da na ziyarci nan wurin nasu na wato ainihin fasara wato ainihin wasu kalamai na kimiya. A nan ne na samu wani littafi na wani da ya jinju wanda ya fasara wasu kalmomi da dama na kimiya tun shekarun da dadewa sun fi shekaru wajen 40 da wani abu da suka wuce da sauransu. Wani abu da yake da matsala a dasa shi da yana bukatar dukiya ne, yana bukatar kuɗi da lokaci da sauransu. Da kamar gwamnatocinmu na arewa misali, za su samu hankalinsu ya karkato ga wannan da waɗanda kuma suka damu da ilimi, su dawo a kan cewa me zai sa ba za a tattaro kwararrunmu su san yadda za su sauko mana da wannan ilimi ya dace da harsunanmu da ɗabi'unmu ba. Na tabbatar za a samu daga cikin malumanmu waɗanda suka yi gaba da mu da waɗanda suka kware a harshe da sauransu, za a iya samar da abin nan. Amma abin tambayan shi ne gwamnatocin za su ba da dukiyar domin a haka.
To malam, da kai maganar koyar da harshen nan da harshen uwa ko harshen yankuna na Najeriya, ana cewa wannan tsari shi marigayi Obafemi Awolo ya amfani da shi a ƙasar Yarba wajen samun ilimi a wannan yanki. Shin ga gaskiyar wannan labari yake?
Na'am. Wato hatta a cikin bincike na wannan karatu da nayi, akwai wani project da ake ce masa IFE 6. Wato 6 year project ne, wato shekara 6 na kantar da ɗaliban primary da harshen Yarbanci a wurin sa. Kuma aka yi wannan aka gano cewa tabbas waɗannan ɗalibai da aka karantar da su da harshen Yarbanci sun samu kwarewa fiye da wanda aka karantar da su da hanyar Turanci. Marigayi Babs Fafunwa yayi ministan ilimi a wannan ƙasa, to yana daga cikin abin da shi ma ya ta nunawa muhimmancin wato karantar wannan da harshen wato ainihin da harshen wato da ake ce ma harshen uwa, wato moratun harshen da yaro ya tashi da ita. Saboda haka Babs Fafunwa in ka karanta wannan littafansa da dama da bincikensa wanda ni ma na yi amfani da su. Saboda haka ba wai a wannan arewacin kadai ba, kuma kasancewa an yi amfani da wannan abin ta bangaren Yarbawa sun samu bunƙasowar iliminsu. To da buƙatan ashe mu ma mu kalli wannan abu cewa in aka yi amfani da shi za a samu wato ainihin bunƙasan ilimi kwarai da gaske. Saboda haka hakan.
To mallam, ƙarshe wani sako gare ka ga ɗalibai?
Sakona ga ɗalibai shine wato ilimi alkhairinsa ba wai samun kuɗi bane alkhairinsa. Ilimi alkhairinsa shine wato taɓa rayuwar al'umma ta hanyar da za su amfana. Kuma duk daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ke amfanar da mutum bayan mutuwa, sai ya ce ilmun yuntafa'u bihi. Idan Allah ya hore maka wani ilimi da aka amfana da shi ko bayan mutuwarka, to wannan ilimin zai amfana da kai ko bayan mutuwa. Saboda haka shawara ta ga ɗalibai a jajirce su wurin karatu, kuma sai an yi hakuri da wannan karatu, sai an sadaukar a wannan karatu, kuma a yi karatu da manufa. Abinda nake son in ci ma guwin kaza shi yasa nake wannan karatu. Wasu mu za ka ga ana cewa dole yaro sai ya yi likita ko dole yaro sai ya yi injiniya, ba lallai bane. In shara mutum zai karanta ya kware a sharar, kuma akwai wani abin da yake son yi da sharar al'ummarsa ta amfana, to gare ya je karatun shara ya fito da wannan sharan ya yi wani abu al'ummarsa ta amfana, ya zai je ya karatun likita ya zo yana fiɗa mutane suna mutuwa. So duk abin da mutum zai karatu ya yi karatun da gaske, ya fahimce shi, ya kuma sadaukar a kansa, ba zai ci ba zai wato ainihin asara ba. Kuma kar ɗalibi a zauna a kan cewa kawai kana jiran wani ya maka ne a irin yadda ake ciki yanzu. A'a, mutum ya jajirce iya iyawarsa. Idan akan hanya an samu wani ya zo ya agaza masa, to shikenan fa ni'ima. In ma wani bai agaza masa ba, to a cikin jajircewarsa ba zai asara ba a cikin abin da yake gaba ki da. Wannan shine sako na ɗalibai, a jajirce a daure ya zama ana karatu da manufa.
To masu sauraro, anan kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakon namu Dr. Bashir Yankuzo, malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke Minna ta jihar Niger, da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Jude Lail Gresham. Na ku Babangida Jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon.
Kan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. himma da kwazo kokayen musulunku jama'a kira
baban gida. To a gaida baban gida Jibril, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Ragan Malam Shagari da Faruku Mahaikar Rauba Sakkwato. Suka ce suna jajanta al'ummar kasar Turkiyya da Siriya bisa iftila'in girgizar kasa da ya afkawa yankunan su. Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu girin gaskiya ta sanadiyar wannan iftila'i. Allah ya sa mu cika da imani idan tamu ta zo, amin summa amin. Sakon mu na gaba ya fito ne daga Ali Rabkana Gashuwa, yace shi ma yana jajantawa kasar Turkiyya da Siriya saboda afkawar girgizar kasar da Allah ya ji kan waɗanda suka rasu ya kuma kiyaye gaba. Shi kuma Shehu Adamu Rido cewa yi shugaba Buhari da Emefiele ku yi hakuri ku bari a ci gaba da amfani da tsaffin kuɗi har su ƙare tunda dai ba ku samar da wadatattun sababbin ba. Idan kuma ba haka ba, tabbas yunwa za ta kashe mutane tun kwanan su bai ƙare ba. Allah ya kyauta. Sakon mu na gaba kuma cewa hukuncin da ya bawa Ahmad Lawan takarar sanatan arewacin jihar Yobe ya baiwa 'yan Najeriya mamaki. Yanzu da ya rage ga 'ya'yan jam'iyyar APC mazaɓar Yobe ta arewa wanda zai bi liman yanzu, wanda kuma bai gamsu ba sai ya sauya masallaci. Idan kotun ƙoli ta yanke hukunci sai dai a dangana a barwa Allah. Sako daga Al-Abdullahi Doran Baga. Shi kuma Isuhun Gizafa ke cewa yi sakonta aziya ya bayar ga al'ummar kasar Turkiyya da iftila'in girgizar kasa ya halaka ɗaruruwan mutane tare da jikkata dubbannan mutane a wannan rana ta Litinin. Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, ka ba masu raunin lafiya, amin. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Faruku Mahaikar Rauga da Zulfi Ibrahim Rugan Malam. Suka ce hakika demokaradiyyar Najeriya tana fuskantar barazana domin tabbatar da sanata Ahmad Lawan a matsayin ɗan takarar sanatan Yobe ta arewa a jam'iyyar APC da kotun ƙoli ta yi a yau cin amana ne domin kowa ya san bai shiga zaben fidda gwanin sanata ba.
An gaishe ka Sarfilu Hashin Gumel, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Ministan kasuwanci na China Wang Wanto ya ce tattaunawar da ya yi a yau Litinin da takwaransa na kasar Australia Don Farrell wani muhimmin mataki ne na kawo ci gaba. Dangantakar tattalin arziki da cinikayya tsakanin kasashen biyu ta dawo kan turba tare da inganta dangantakar su bayan da ta tabarbare a shekarun baya-bayan nan. Ganawar ta yanar gizo tare da wakilan wani muhimmin mataki ne na daidaita dangantakar Australia da China. Bayan tattaunawar farko tsakanin ministocin cinikayya na kasashen biyu tun daga shekarar 2019, inji Farrell. A watan da ya gabata jami'an China sun sassauta takunkumin hana shigo da makamashin kwal daga Australia, yayin da kasashen biyu ke kokarin kyautata hulɗar diplomasiya bayan shafi sama da shekaru biyu na cinikayyar da China. Da safiyar yau Litinin, wata girgizar kasa mai ƙarfi ta kashe mutane sama da 1,300 a kasashen Turkiyya da arewacin Siriya, yayin da aka fara aikin nemo masu rai a cikin baraguzan gine-gine da suka rubta. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya shaida mana manema labarai cewa akalla mutane 912 ne suka mutu a Turkiyya, yayin da kusan mutane 5,400 suka jikkata. Yace ba zai iya hasashen ko adadin zai haura ba yayin da ake ci gaba da aikin ceto. A yau Litinin, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa cewa akwai hasashen yiwuwar aukuwar tashe-tashen hankula da ya dabaibaye zaben da aka shirya gudanarwa a Najeriya a ƙarshen wannan wata.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Zarawa Fage wadda ta taya ni gabatar da shirin, sai Dadi Balawe wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau, ni ce taku Binta Suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, fa salam, amma kada ku yi nisa domin shirin mu ne wa da gobe na tafi.